إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الإمام العلامة أبو زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي دين دسكين من يمع لمي دسكي فتين أفجين إلمي دبان دبان كمان إلم حديثي إلم تفسيري إلم فجه دسورا فانجروري إلمين الدين المسلم وأن باب الله أنها فيه هجرا مزا الله صلى الله عليه وسلم نارسيكرا تريشدا تتلاتين دقيا wato bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a wani gari da ake kira Auran Kudu da birnin Damascus can kasar Syria a yau kamar yadda na faɗa ya yi kace a fage ilimi daban-daban kuma ya yi wallafa a littattafai daban-daban inda nan daga cikin littattafansa akwai sharhin da yawa littafin Sahihu Muslim na Imam An-Nawawi baya da haka akwai littafin al-majmu' sharhi na littafin al-muhazzab wanda yake kunshe da bayanai kan fiqhu a cikin mazhabin Imam Shafi'i da sauran mazhabobi na malaman sunna kamar littafin al-Rawdatu Talibi kamar littafin Riyadu Salihin kamar kuma littafin al-Arba'un an-Nawawiyya wato littafin Arba'un Hadith kamar kuma littafin At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an wato yayi fice a fagen ilimi daban-daban kamar yadda littafin suka nuna Ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwar Imam An-Nawawi hijira ta 676 daidai a wannan lokaci duka da shekarunsa a duniya ba su wuce 45 ba Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsa ta hanyar ilimi mai albarka to wannan ɗaya ne daga cikin littafansa littafin Riyadus Salihin littafi ne da ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ababuka na koyar da mu'amala ababuka na koyar da halayya dan tace halayen mutane daga mummunan hali zuwa kyakkyawan hali mummunan hali kamar rowa kishiyarsa kamar tsoro kishiyarsa jaruntaka kamar riya kishiyarsa ikhlasi kamar ayyuka da sako kishiyarsu tuba da ayyukan dana Imam An-Nawawi ya wallafa wannan littafi ne don saboda wannan babuka kamar yadda bayani zai zo cikin littafin illa billah dake dai kai tsaye za mu shiga cikin muqaddimar littafin bayan ya ji kuma Allah ya ce alhamdulillahi alwahid alqahhar العزيز الغفار مكون الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والإعتبار. معنى يقول يتبتد الله الواحد القهار كتيتت ودي كميرين جايد كنت الأمر ركا مكون الليل على النهار في الله تعالى تين وندا يكي نمو ودو أنسين أكنيني. تذكرة لأولي القلوب والأبصار وبنجي تعالى يقدر للذي هتكن رانا لدهن دري دنسبو لتناتسوا كما أبوتا زكاتا تناتسوا كما أبوتا بصيرا. وتبصيرة لذوي الألباب والإعتبار دونهم واير دكي قتلك ما أبوتا هم كل ما أبوتا لورا الذي أيقظ من خلقه من اضطفاه فزهده في هذه الدار. Ubangiji ta'ala shi ne wanda yake farkar da waɗansu zaɓaɓɓu cikin bayansa, fa zahadahum fi hadhihi ad-dar, ya sanya su suka zanto masu zuhudu a cikin wannan rayuwa ta duniya. Abinda ake nufi da zuhudu ba wai gudun abinda Allah ya halatta ba, a'a wadatuwa da abinda yake dolan rayuwa ba tare da kutsa kai ko shagalta cikin abinda yake nafilan rayuwa. Kada a ce zuhudu mutum ya ɗauka shi ne ya nisanci mai daɗi ta fuskar abinci ko mai daɗi ta fuskar sha ko kyakkyawa ta fuskar tufafi. Nisantar waɗannan ba shi ne zuhudu ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son turare, yana son naman akuya, yana son zuma sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya yi tafiya a kan rakumi don shi ne mafi ingancin kayan safara daga gari zuwa gari a zamaninsa. Bai sai ba zan tafi ba a kan rakumi bari in tafi a ƙasa don zuhudu ko don gudun duniya. Amma abinda ake nufi da zuhudu shi ne abinda ka samu na halal kar ya shagaltar da kai. Lalle kai ƙoƙarin neman halal ɗinka, amma idan ka samu dolan rayuwa to na filan rayuwa ko ba ci zuwa ne ba, wannan shi ne zuhudu. Wata ganamun bi muraqabatihi wa idamatil afkar, Ubangiji ta'ala ya shagaltar da bayansa na gari wajen muraqabatarsa, shi ne kiyaye dokarsa da takatsantsan wajen maganganunsa da ayyukansu da kuma jimantar tunani kan dukkan abin da suke faɗa ko suke aiwatarwa cewa wani irin sakamako zai biyo baya a gobe kiyama. Wa mulazamatul ittiqad wal ittikar, kuma Allah ya dace da su wajen lizantar sauraron wa'azi, wajen lizantar tintintini. Wa waffaqahum lid-dabi fi ta'atihi wa ta'akku bi lidaril qarar, kuma Ubangiji ya dace da su ya yi musu gamdakatar don saboda lizinta akan yi masa da'a da kuma yin tattali lidarin karar domin gida na dindindin shi ne gidan lahira. Walhazari mimma yuskituhu wa yujibu daral bawa, kuma Allah ya dace da su suka zanto masu taka tsantsan da kaucewa dukkan abin da zai fusatar da Ubangiji, abin da zai iya wajabtar da shiga cikin gidan halaka shi ne gidan wuta. Allah ya kare wal muhafazati ala zalika, kuma Allah ya dakar da su suka zanto masu kiyayewa kan wannan tsari. Ma'a taghayyurul ahwali wal adwa, tare da canjuwar hali ko canjuwar yanayi, ma'ana lokacin da suke cikin fushi maganarsu da ayyukansu da'a ne ga Allah, lokacin da suke cikin yarda da walwala maganarsu da ayyukansu da'a ne ga Allah. Tsananin walwala ba ta sa su yi sako, kamar yadda tsananin rayuwa ba ya sa su bijire ma Allah. Yayin da bawa ya samu lazuntar tafarki madaidaici cikin halaye guda biyu kishiyoyin juna, to wannan ya dace. Wa ajmalahu ahmaduhu ablagha hamdan wa azka, malaiti ina godiya ga Allah mafi isuwar godiya, mafi tsarkakon godiya. Wa ajmalahu wa alma, mafi gamewar godiya, mafi hauhawar na ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ta'ala, wanda shi ne albarrul karim, wato mai kyautatawa ga bayansa, mai baiwa, sannan kuma mai karamci gare su. Ar-ra'ufur rahim, mai jin kai da tausayi gare su. Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasul, malaka ina shaidawa cewa lalle shugabanmu annabi muhammad bawansa ne ko manzansa ne. Wannan su ne manyan siffofi guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bukata saboda kowace siffa. Ka siffanta shi da cewa shi abdu ne, bawa ne ga Allah. Ka siffanta shi da cewa shi rasulullahi ne ko manzon Allah. waɗannan siffofi guda biyu su ne abin da suke tabbatar da tsayuwa akan asirar mutsaki. Mutumin da duk ya kuma cewa matsayin manzon Allah abdu yake ga Ubangijinsa, matsayinsa kuma rasulu yake ga Ubangijinsa, to wannan ya dace da tafarki ba daidai. Domin wannan shi ne tsakatsakiya, kishiyar tafarkin Yahudu game da annabawansu, kishiyar tafarkin Nasara game da annabawansu. Yahudu sun mu'amalanci annabawa mummunar mu'amala, ba sa kudurcewa a zuci wannan annabi ne dan aike daga wajen Allah, da haka sai suka yi wa annabawa jafa'i, suka yi yunkurin yi musu izgili da rashin kunya, har ma suka kashe waɗansu daga cikin annabawan Allah, kamar Zakariya alayhi salam, kamar ɗansa Yahaya, kamar yadda suka yi yunkurin kashe annabi Isa, har ma suka yi da'awar kashe shi. Allah ya karanta cikin Alkur'ani cewa wa qawluhu inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah, Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu ولكن شبه لهم وإن الذي نختلف فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه دعا ورسل سوى سن كشيشي ألا يقريف سوى شين يتسكي كاينسا تكاد مؤاملة يهود قمد النبوة مؤاملة تيوى النبوة لتسجلي دما ينقل فرمسو دي مستعتنش كيف يرهك نصارى mu'amalar su game da annabawa mu'amala sai ta ɗaukan annabi har a daidaita shi da matsayi na Ubangiji, dan da shi suna yin itikadin annabi Isa alaihi salam menene, suna yin itikadin ko dai dan Allah ne kamar yadda wadansu suka ce, ko suka ce a'a tarihin salaka na ukun alloli biyu ne an fahimta ko shi ne na ukun su, ko kuma su ce a'a shi din ma shi ne Allah. Gaba ɗaya ƙungiyoyin Kirista ɗin nan rassansu ko tushensu guda uku ne, imma wanda suka ce annabi Isa shi Allah ne, Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masihu ibn maryam, ko wanda suka ce shi dan Allah ne, wa qalat al-yahud uzair ibn allah wa qalat an-nasara al-masih ibn allah, ko wanda suka ce shi na ukun alloli ne guda uku, wato maryam Allah, Allah kuma annabi Isa Allah, laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha. To kaga da tafarkin yahudu na yin jafa'i ga annabawa, da tafarkin nasara da daukan annabawa a kai su matsayin Allah, waye dace da zuriya? To shi yasa tafarkin musulunci shine tsakatsakiya. Idan ka ce abdullahi kenan shi ba Allah bane ba, idan ka ce rasulullahi kuma cikin mutane shi ba gama gari bane ba, manzo ne na Allah. Ina ba zan gobe yasa, to shine addinin musulunci ya zanto addini na tsakatsakiya. Wa kazalika ja'alnakum ummatan وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. للي انا جن مؤنبوا انا فيتي تاسو انا درجه تاسو اما ضد هكا با كيس مزين الله ده كون النبي جاتي عبد الله نتي كما رسول الله هنا ما دام ميتون دكيو يتي انا جاي دعوا ان محمد صلى الله عليه وسلم منذون ان الله كما باوت وحبيبه وخليله انا تبتر ومسوينسا ني كما خليل دنسا ني بدادنسا ني alhadi ila siratul mustaqim, kuma shi mai shiryar da mutane ne, mai yin kira ne zuwa ga tafarki madaidaici, wadda'i ila dinin qawim, mai kiran mutane ne da wa'azi zuwa ga addini mai gaske, salawatullahi wa salamuhu alayhi, ila da amincin Allah ya tabbata gare shi, wa ala sa'irin nabiyina, da kuma sauran annabawa gaba ɗayansu, wa ali kullin, da iyalin kowanne cikin annabawan, wa sa'ir salihin, da sauran bayin Allah wa sallam. Mabuɗi kenan da yi sai bayani sai ce amma ba'an, amma bayan abinda kuka ji a baya, faqad qala Allahu ta'ala, hakika Allah ta'ala ya riga ya faɗa cikin littafinsa, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, hakika ban halitti mutum ba, ba halitti aljanna ba, illa liya'budun, sai dan su bauta min ni kadai in ji Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuzaymun, ba na bukatan wani arzutawa daga gare su, ko ba na bukatan su ciyar da ni. Bambanci tsakanin mulkin Allah da mulkin mutane, mulkin mutane duk inda ya kai ga bunƙasa, duk inda sarki ya bunƙasa, duk inda gwamnati ta bunƙasa, ba ta cewa ta yafe haraji, sai ta karɓi haraji daga wurin kamfanoni, sai ta karɓi haraji daga daidaikun mutane, sai ta karɓi kuɗin kasuwa da kuɗin shiga kasha, kaga tana buƙatar me kenan a arzuta ta. Sarki kuma yana da gandun sarki ko wanda yake zuwa a yi masa rumba, kaga yana buƙatar a ciyar da shi kenan. A ce ɗan adam shi duk yadda ya kai ga kamala, kamalar sun akwai na kaso a cikinka, sun da yana da bukata, amma kamalar Allah ita ce kamalar da babu na kaso a cikin, dan shi baya bukata, da aka ce ma uridu minhum min rizqin, bana bukatar su tara mun arziki, wa ma uridu an yutimun, bana bukatar su ciyar da ni. Malaiti wa hadha tasrihum bi annahum khuliqu lil ibada, wannan bayani ne karara cewa bayi an halitta su don ibada. Fa haqqa alayhim al i'tina'u bima khuliqu lahu, da haka sai ya dace gare su kula da abin da aka halitta su domin sa shine ibada. وليراضوا عن حدود الدنيا بالزهاده يداتي غريتكما شو كوار da kai daga sauran wadansu kwatayi na rayuwar duniya wannan kawar da kai din ta hanyar zuhud irin zuhudin da yadda take shari'a fa inna hadaruna fadin la mahallu ikhlas dai ta duniya gida ne wanda yake na karau ba gida ne da dindindin ba wa markabu uburin la manzil hubur wato wani ma'ayi ne wanda tsallake shi za a yi a wuce ba zama ba gida ne na zama ba na dindindin ba gida ne na farin ciki ba wa mashra'un tisalin la mawqin dawam ita duniya titi ne wanda ake haduwa sannan a rabu la mawqin dawam ba kasa ce ta zama na dindindin ba bali hadha kana al aykazu min ahliha da haka sai ya kasance farkakku cikin bayin Allah cikin ma'abuta duniya humul ubbad sune wata ce galtuwa da ibada wa aqalun nas fiha humul zuhad wanda suka fi kowa hankali su ne masu zuhudu. Qala Allah ta'ala, Ubangiji ta'ala ya faɗa don siffanta duniya da irin kawar da ke cikinta, innama masalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama, sanin dai kadai kwatankwacin rayuwar duniya tamfar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama. Fakhtalafa bihi nabatul ardi, sai ruwa da ke fitowa daga cikin ƙasa ya garwayu da wannan ruwa. Mimma ya'kulu an-nas wal an'am, daga cikin dangin tsoron da mutane ke ci da dabbobi, sai ya sa ƙasa ta yi yabanya kore shar gwanin ban sha'awa. Hatta idan aka rufe al'arzu zukhrufaha, har yi zuwa lokacin da ƙasa ta ɗauki kirinta wa zayyana ta ji ado, wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha, ma'abuta cikinta suka tsammaci su kan shi kenan sun rabauta, su masu iko ne su juye duniya yadda suke so. Ataha amruna laylan aw naharan, sai al'amarin mu kwazam ya zo musu a wani lokaci na dare ko rana. Faja'alnaha hasidan, sai muka mayar da ita kasa din ta zanto a bar girbewa. Ka annam tazana bil amri, kamar da dai jiya bata tabar tabbatuwa ba. Kazalika nufassilu al-ayat, kamar haka ne muke rarrabe ayoyi billa billa daki daki. Liqaumin yatafakkarun, ga mutanen da suke ma'ana matsayin rayuwar duniya kamar matsayin alaƙar ruwan sama da ƙasa. Idan damana ta zo, ruwa ya sauka, ƙasa ta fitar da dangin tsirrai, kwarracar gwanin ban sha'awa, yabanya, kayan abinci, ciyayi da sauransu. Amma da sauran ruwan sama ya yanke, damana ta riga ta wuce, da zarar ruwan sama ya yanke, damana ta kau, sai ga wannan ƙasa ta bushe, amfanin gonan ya bushe, yana kore, ya zama ruwan ɗorawa, ana nan sai zama kalmami wanda iska ke ɗiban gelu. To kamar haka ne duniya sai ta cika da ado Allah ne da cika. Haka duniya take, ba gidan dawoma ba ne ba, sai ta gama cika da ado, inda babu titi an yi titi, inda ake da tsohon titi an yi sabo, gidan kasa an rushe an yi na suminti, komai sai ta gama cika da ado sannan Allah ya cika da ado. To sai sa masu hankali duk yadda ta kai da ado, duk yadda suka same ta ba ta mantar da su lahirar su. Sun riga sun san cewa duk yadda kake jin daɗin duniya, inda an kyale kama ba a ce ma a kwace maka ita ba, abu guda biyu zai kawo maka cika: tsufa, mutuwa. Tsufa, mutuwa, da kana ɗan shekaru 30, 40, 45, 50 duk kana jin daɗin rayuwa, da ka kai 60 ka fara gangara ki gishiri ya fara sanjuwa ɗanɗanon sa kan harshen ka, haka sukari, haka zuma, haka farfesu, ko menene ya fara sanjuwa, da zaran ka kai 70, 80 sai ka cewa ka fara zama kaya hatta ga mutanen gidanka, banda makwabta, banda sauran abokai. To haka duniya take, da haka mutum kamar su gantar da mutum. Wal ayatu fi hadha al ma'na kathira, balati ayi a wannan ma'ana suna da yawa. Wal qad ahsana al qa'il, hakika mai magana ya kyauta, da yake cewa inna lillahi ibadan futana sallaqu ad dunya wa khafu al fitana nazaru fiha falamma alimu أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سوء. ونمي هكما لكتوا إن لله عبادا فطنا للي وبنجد تعالى إلى دورنا سباي ما سوء بثيرا ما سوء كيف هنكري shine furbana jam'i na nafatin talaqu ad-dunya sun yi wa duniya take uku wa khaful fitana sun tsorace fitinar ta nazaru fiha sun yi kallo cikin duniya sun yi nazari cikin lamarin duniya falamma alimu yayin da suka gane cewa annaha laysat li ayyin watana lalle ita ba gida ne na dindindin ba ga rayayye da aluha zuddatan sun suka mayar da duniya tamfar wani teku mai tumbe mai ambaliyar ruwa wattakhadhu salihal a'mali fiha sufula suka riki kyawawan ayyuka a matsayin shine kwale-kwalen da zai fitar da su daga wannan teku. Malati fa idza kana haluha ma wasatuhu idan halin duniya shine abin da sufanta maka wa haluna wa ma kulikuna lahu ma qaddamtuhu mu kuma halinmu da abin da aka halitte mu domin sa shine abin da na gabatar maka fa haqqa allahu mukallafi an yadhhabu bi nafsihi madhhaba madhhab al-akhya ya dace ga dukkan wanda yake mukallafi mukallafi shine dukkan mutumin da yake da suffa guda farko ya balaga na biyu yana da hankali. Mutumin da bai balaga ba a kiransa mukallafi, dokokin musulunci ba su hawatar da adoli. Mutumin da ya balaga amma ba ya da hankali yana da tabuwa a cikin kwakwalwarsa shi kuma ba mukallafi ba ne. Don haka ya dace da dukkan wani bai kallafi mukallafi an yi zama mai nafsin himar abu a tsaya ya tafiyar da kansa a matafiya ta zababbun mutane wa ya suluka masalaka ulin nuha ya riki tafarki irin tafarki na ma'abuta hankali wal absar ma'abuta basira wa ya ta'ahaba lima a shartu ilaihi ya yi tattali ya yi tanadi domin abin da ne masa ishara gare shi wa ya hatamma limanan batu alaihi ya kula ya bayar da muhimmanci game da abin da na fadakar a kansa cikin abin da ya wuce baya wa atwabu tariqin lahu fi dhalik mafi dacewar hanyar da za ta tsorace a kan haka wa arsilu ma yasluku min al-masalik mafi dacewar tafarkin da zai riga cikin dukkan wadansu tafarkai at-ta'addubu bima saha annabiyina sayyidul awwalina ya dadabto ya koyar da kansa ɗabi'u daga irin abin da ya inganta daga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban na farko wal akhirina shugaban na ƙarshe wa akramis sabiqina wal lahiqina mafi darajan waɗanda suka gabata mafi darajan waɗanda su nan gaba salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyina ira da mutum Allah ya tabbata gare shi da sauran annabawa wa kad qala Allahu ta'ala Allah madaukaki ya riga ya ce wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan ayyukan da'a da ayyuka na tsare dokar Allah wa saha an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata daga manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana fi auni akhihi Allah madaukakin sarki yana cikin taimakon bawa matukar bawan nan ya zimanta cikin taimakawa dan uwansa wa annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili wanda ya tiryar da mutane kan aikin alkhairi yana da kwatankwacin ladan waɗanda suka yi aikin alkhairi ko mun yi wasu wa annahu qala kuma ya ce man da'a ila rahudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus dhalika min ujurihim shay'a wanda duk yayin kiran mutane zuwa ga wata shari'a wani aikin alkhairi daya yana da kwatankwacin ladan adadin mutanen da suka ji kiran suka yi aiki da shi la yanqus dhalika min ujurihim shay'a hakan ba zai rage ladan su ba su da za su samu a madadin su na masu aiki za a ba su ladan su na sun yi aiki a dalilin adadin ladan su kuma a ba mutumin da ya kira su kan wannan aiki waɗannan hadisi dukkaninsu ingantattu ne wa annahu qala li ali radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ali bin abi talib yace da shi fa wallahi la an yahdi allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na yace wallahi annabi ya san duk abin da zai faɗa gaskiya ne amma da tabbatarwa yace wallahi ina rantsuwa da Allah ubangiji ya shirye da mutum da ya kar ta hanyarka khairul laka shi fa alkhairi a gare ka min umrin na'am sama da dajajayen raƙuma dan dajajayen raƙuma su ne irin raƙumin da Larabawa suke alfahari da su wata su ne ake ganin mafi tsada mafi darajar dukiya wato shi ne mafi ƙima dukkan wata duniya da mutane ke tsammanin samun sa fa ra'aytu an ajma a muktasar yace tunda abun haka ne sai na ga ya dace in tara wani takaitaccen littafi min al-ahadith as-sahiha wanda ya kunshi hadisai sahihai mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah wanda zai kunshi abin da zai iya zantowa tafarki da dukkan wanda ya riko da shi zuwa lahirarsa. Wa muhassilan li adabihi al-batinati wadh-dhahira, littafin da zai koyi zai tabbatar wa mutum irin ladabban da ya kamata ya ladabci da su na zahiri da batini. Laduba wanda suke na zahiri, wato kamar ayyuka da mutum zai na zahiri wanda mutake laduba, waɗanda suke na batini shine kamar abin da mutum zai kulle a zuciya wanda babu wanda ya sani shi tsakaninsa da ubangijinsa. Yace babban abin da nake so in kenan jami'an litarkib wa tarhib, kuma nan take littafin ya zanto ya kunshi faɗaitarwa game da gidan aljanna ga masu aiki na gari, wa tarhib da tsoratarwa game da gidan wuta ga masu aiki na barna, wa sa'ira anwa'i adabis salihin, zai kunshi sauran nau'ika kala-kala daban na ladabba na dukkan mai son ya rike tafarki zuwa ga Allah. Min hadisin zuhudi, kamar hadisan da suke nuna gudun duniya, wa riyadatin nubuzi, kamar hadisan da suke tace dattin da ke cikin zukata, kamar asara da ganin kyaki da sauransu, wa tahzibul akhlaqi, da kuma hadisan da suke tace halayyar mutane, kamar daga ruwa mutum ya zama mai kyauta, kamar daga fushi mutum ya zama mai haƙuri, wa taharatul qulubi, da abin da ke tsarkake zukata, wa ilajiha, ya magance abin da suke fama da shi na cutuka, wa siyanatul jawarihi, da abin da zai zanto tsaro ga gaban dan adam, wa izalati wajadiha, da kuma kautar da dukkan wata karkata ta gaban dan adam, wato wajen halayya, wa ghairu zalika min maqasidil arifin, da wannan haka cikin wato ainihin maqasid, wato manya-manyan manufofi na al-arifina, mutanen da suke cikakkiyar masaniya game da ubangijinsu da hanyar dacewa ta sani. Yanzu anan Imamu Nawawi yana mana alƙawarin ga abin da littafin zai rubuta, kaɗan daga cikin abin da littafin zai rubuta, kuma ya ce dukkan hadisan da zai kawo hadisai ne sai kai. To su hadisai a zaɗan malamai na kasa hadisi gida biyu, daga ƙarshe kuma malaman hadisi na ƙarshe suna kasa hadisi gida uku. Masu kasa hadisi gida biyu sukan ce hadisi shi ne sahihi da dha'ifi, akwai hadisi ingantacce, akwai hadisi kuma dha'ifi, wato kenan hadisai guda biyu ne kawai. Waɗanda suka zo daga ƙarshe kamar da kai Imamu Bukhari da Imamu Tirmidhi zuwa abin da ya biyo bayan su, kuma suna kasa hadisi gida uku, su ce akwai hadisi sahihi, akwai hadisi hasan, akwai hadisi dha'ifi. To da hadisi sahihi da hadisi hasan dukkanin su ana hujja da cikin abin da ya shafi aqida, cikin abin da ya shafi ibada, cikin abin da ya shafi mu'amala. Hadisi dha'ifi ba a hujja da shi kadai din. To dan haka yayin da yake zan tara hadisi sahihai, kamar yana magana da yaran malaman dade, idan yake hadisi sahihi har hadisi hasan ya kai, yana nufin abin da zai tara na hadisi kai. To sai dai wannan sharadi, wannan alwaji da Imamu Nawawi ya daukan makan bai samu dacewa da suka ci ba, domin me a cikin waɗansu daga cikin hadisan littafinsu an samu ɗaiɗaikun hadisai waɗanda suka zarce, wanda malamai da suka biyo bayansa suka ci gyaransa suka faɗakar da shi a kai. Amma yawan hadisan nan da aka samu wanda ake da ta cewa a kan su duka ba su kai kashi ɗaya bisa ukun littafin ba, ma'ana dai ba sa iya rage wa littafin ƙimar da yake da shi a matsayin sa na taska na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah duk wanda zai dauko hadisai da malamai ke da cewa akai, yayin da darasi ya biyo ta kansu za mu faɗakar a kansu don ya zanto da siha ga al'umma. Wa tazmu fihi, yace na zantarwa kai da cikin wannan littafi, Allah alqura illa hadisan sahihan, ba abin da zai ambata sai hadisi sahihi. Min alwadihat, cikin hadisai waɗanda suke a fili ma'anarsu, mudafan ila alkutub as-sahihah al-mashhurat, abin dangantawa zuwa ga ingantattun littattafai al-mashhurat wanda suka shahara. Wa usajjilu al-abwaba min al-Qur'an al-aziz bi ayatin karimat, yace kowane babi na kulla nace babul ikhlas, misali ko babul tawbati ko babul jihadi, kowane babi usajjilu al-abwaba, zan bude kowane babi daga cikin babukan wannan littafi, min al-Qur'an al-aziz, da wani abu na alqur'ani mai girma, bi ayatin karimat, da wannan ayoyin sun zama buɗin babin, sannan in kawo hadisi a baya. Wato wannan akwai gwaninta a cikin ƙurai da su, kowane babi sai ya buɗe shi da waɗansu ayoyi ɗaya biyu uku ko sama da haka ko ƙasa haka, sannan in kawo hadisan. Wa uwajjihu ma yahtaju ila dhabtin aw sharhi ma'anan khafiyyin bi nafa'isa min at-tanbihat, yaje uwajjihu, sannan kuma zan yi ado gaba ya tabi na tsabdin abin da yake bukata zuwa ga wasalfewa, saboda akwai sunan da idan ba a wasalfe shi ba ko in ba a dago a kansu ba mutum ba zai iya karanta shi. To abin da zai yake bukata wasalfewa dan a karanta shi ne abu da yake ma'ana, wanda yake ma'ana ta fi yin da yake shi ne wannan gina ba da wasu ma'anoni masu tsada min tanbihat wanda zai ku shi faɗakarwa. Wa idza qultu fi akhir hadithin, yayin da dukkan jana ce a ƙarshen kowane hadisi muttafaqun alayhi, idan nace muttafaqun alayhi fa ma'ana hu rawahu al-Bukhari wa Muslim, a yare na ina nufin Bukhari da Muslim sun rawaito shi, ba sai nace rawahu al-Bukhari wa Muslim ba zan ce da kai muttafaqun alayhi. Wa arju in tamma hadha al-kitab, ina fatan in wannan littafi ya tuka an ya kuna sa'iqan lil-mutani bihi ila al-khairat, ya zanto yana ingiza duk wanda ya rubuta zuwa ga ayyukan alkhairi. Ya zanto shamaki ga dukkan wanda ya kula da shi wajen ya ana shi fadawa cikin nau'ikan munanan ayyuka masu halkarwa. Wa ana sa'ilun akhan in tafa'a fi shay'in minhu, ina roƙon dukkan wani ɗan uwa na musulmi da zai amfana da wannan littafi an yi da wali ya yi min addu'a ta gari wa liwalidayya, ya sa iyayena cikin addu'a da malamina wa sa'iri ahbabina da sauran masu ƙaunarmu والمسلمين من أجمعين إلى مسلمي قبادة. وعلى الله الكريم اعتمادي قال الله وانده يكي ميكرمتي دوغلونا يكي وإليه تقويضي يزوى قريت نينيك على أمرنا والسنادي هاكم ومدوغلاتا وحسبي الله ونعم الوكيل أن لا يأشين بعد الله لأبن دوغلو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله بالله العزيز الحكيم وانده يكي مفهود للكامل إذن أقول يا أبا محسكي كم بيكي سوئي لسامك kai tsaye. Sai mu fara da babu na farko, babul ikhlas wa ihdar an-niyya. Babul ikhlas wa ihdar an-niyya, wannan babi ne da yake koyar da ikhlasi da kuma halartu niyya. Idan an ce al-ikhlas, wato shine tsarkake niyya din, yin niyya domin Allah, yayin da zaka ce ko ka aikata ya zanto manufarka ba munanawa wani ba ko farantawa wani ba. Duk wanda zai wani aiki ko ya fato wata magana don ya munanawa wani kadai ko don ya farantawa wani kadai ko don ya dace da yabon wani kadai, to ba ya da ladan komai wajen Allah. Babban abin da ake bukata shine ka tsarkake niyyarka cikin maganganunka da ayyukanka. Yabon mutane baya ƙara ma himma akan himmarka ta da, kusewarsu ba ta dakatar da kai akan abin da kai niyyar yi da alheri. To wannan shine ikhlas. Ka kyautatawa mutane, ka yi duk abin da za ka yi don neman yardan Allah shi kadai. Wa ihdarin niyya, da halarto da niyya yayin da za ka yi aiki da. Idan an ce halarto da niyya, lokacin da zan fara wani aiki na alkhairi, zuciyata ta labarta mun wannan aikin alkhairin ina yin sa don Allah. To wannan sai ƙara maka himma wajen idan ka fara aikin ba da baya. Babul ikhlas wa ihdarin niyya, babin da yake koyar da ikhlasi da halarto da niyya. Fi jami'il a'mali, a cikin dukkanin ayyuka, wal aqwali, da maganganu, wal ahwali, da kuma dukkan wata halayya, al barizati wal khafiyya, irin waɗanda suke sarari ko waɗanda suke kore. Qala Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyima. Wa qala ta'ala, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى, قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. يا فارس كمال القول انت هو الباب يذبون إلى آيان القرآن بكلمة آية فرقو تناتكين سورة القيمة وسورة لم يكن التي وما أمروا إلا ليعبدوا الله سومتا نيبا أمرتك دقوميبا illa liya'budullah, sai dan subotawa Allah kadai, mukhlisina lahu ad-din, suna masu tsarkake addini gare shi Allah. To abinda ake nufi da tsarkake addini, yin kowanne irin abu da ya shafi addini din dan Allah kadai, wannan kaga ya bunci kyautar niyya. Wa yuqimu as-salata, su kuma tsayar da sallah. Wa yu'tu az-zaka, su kuma bayar da zakka. Wa zalika dinul qayyima, yin haka shine addini mai daraja, shine addini mai kake. Wa qala ta'ala, aha, hunafa annam na kitra dikin hunafa, wato suna masu miƙewa zuwa tafarki madadin. Hunafa jam'i ne na hanif, idan an ce alhanim shine mutumin da yawa kowane irin tsari tawaye sai tsarin Allah ne, mutumin da ya barranta daga dukkan wata hanya sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai. To da wannan aka umurci mutane mukhlisina lahu din, zanto masu keɓance addini ga Allah, hunafa suna masu tsayuwa akan tafarkin Allah kadai, wa yuqimu sala kuma su tsayar da sallah, wa yutu zakka kuma su bayar da zakka, wa zalika dinul qayyima, yin haka shine addini wanda yake jikakken addini. Wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace, lan yanala Allahu lahumha wala dima'uha. Wannan ya tsallake wannan ayat. Lan yanala Allahu lahumha wala dima'uha. Wato daba'in littafin ya bambanta daga wannan daba'a zuwa wata daba'a. Wata za a ga sun kawo ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sannan lan yanala Allahu lahumha. Haka ne ko? To wata kuma za a kawo birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abinda wannan aya take nufi, tana cikin daidaikun ayar suratu Ali Imran, tana cikin Ali Imran. Ubangiji ta'ala ce lan tanalul birra, ba za ku taɓa dacewa da aikin da'a ba, domin albirra waɗansu malamai sun fassara shi da aikin da'a, albirra waɗansu malamai sun fassara shi da aljanna. Idan an fassara shi da aljanna sai zanto ma'anarsa lan tanalul birra, ba za ku taɓa dacewa da gidan aljanna ba, hatta tun fi komi masu ikon har sai kun ciyar daga cikin irin abin da kuke so. Waɗanda suka fassara shi da da'a kuwa suka ce lan tanalul birra, ba za ku taɓa dacewa da aikin da'a ba wanda ya fi zama abin kauna wurin Allah, hatta tun fi ko har sai kun ciyar min masu ikon daga cikin irin abin da kuke so. Abin nufi, yayin da za ka bayar da abu ya zanto kana cikin sha'awar sa da son shi ne ka ɗauka ka bayar don neman yardar Allah, ba sai bayan kawo da shi ba. Ina fata an fahimta. Yayin da zaka bayar da tufafi, irin tufafin da kake fita kai ado da shi, kana jin daɗi idan ka fita a kanka da shi, daidai lokacin zaka ɗauka ka ba wani, ba sai kai ma kawo da shi. Yayin da zaka bayar da abinci, daidai lokacin da kake bukatar sa, ba sai bayan ya lalace ba zaka bayar, ka bayar kana da bukatar sa, to shine ka bayar dan neman yadda Allah. Amma bayan kawo da shi kamar ya zama maka kaya ne. Riga ce bayan hannunta ya riga ya mutu, wuyanta ya riga ya mutu, nan ta tsage, shadda ta fara dariya a nan gwiwarta, sai ka ɗauka kuma za ka bayar a wannan lokacin. Kai ma kasan ba za ka iya fita da su, saboda haka wata lada za ka samu wajen Allah. Bayan da shi ta zama mutu kaya. To a daidai lokacin da kake bukatar abu za ka shi ya sa hadisi ya tabbata cikin Bukhari, lokacin da wannan aya ta sauka, sai Abu Talha ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace Allah ya tsardanta mana ba za mu dace da aljanna ba har sai mun ciyar daga cikin abin da muka fuso. Yace to duk cikin dukiyata babban abin da nafi kauna shine gona ta da ake kira biruha. Wata gona ce da take cike da dabinai da sauran dangin kayan abinci. Saboda daɗin ruwanta manzon Allah na neman izini ya shiga cikin teje ya sha ruwan da ke cikin jijiyar. Yace to duk cikin dukiyata ba abin da nafi so sama da wannan gonar, dan kaga komai kiwa. Tunda ko ba za a dace da aljanna ba sai an ciyar daga abin da nake so, ga wannan gonar ta ta inda Allah ya ce ka tsaya. Yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi rabawa wani da wani da wani, ya ambato ɗan cikin danginsa. Yace domin sadaka da za ka baiwa miskini ga magarin miskini sunan ta sadaka, amma idan ka bayar ga danginka makusanta lada biyu za a baka, ga sadaka ga sadar da zumunci. Kini ba nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Yan komawa karanta lan yanala Allahu lahumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wannan tana cikin ayoyin suratul Hajj. Tana cikin jerin ayoyin da suke magana dangane da dabbobi da ake yankawa na hadaya ga wanda ya je aikin haji, ko na layya ga mutumin da yake zaune a gida bai je aikin haji. Mutumin da ya je aikin haji zai yi tamattu'i ko zai yi ikrami, dama akwai hadaya da aka tanada mutum zai yi, fa mataysara min alhadi, zai yanka abin da ya saukaka wato na hadaya, ko rago daya ko biyu ko uku, abin da ake so dole ne ya yi hadaya din, amma ba kiya kan ce masa adadin abin da zai yanka ba, ya fara daga rago daya zuwa abin da ya sama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je aikin haji ya yi kirani ne, da yi kirani kaga dole zai hadaya, saboda ya fi kowa kyauta da kuma ɗari ya yanka. Ina jin babu da wani alhaji a Kano ko Abuja da ya ji yankin na da yanka da ko biyu, manzo Allah na kuma ɗari, sallallahu alaihi wasallam. Saboda ya fi kowa kyauta cikin bani Adam, sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ke cewa waɗannan dabbobi da ake yankawa, in ma na hadaya a aikin hadi ko na layya ga masu zaman gida, lan yanala Allah luhumuha, naman su baya isuwa wurin Allah, wala dima'uha, haka jinin su baya isuwa wurin Allah. Ma'ana ba yawan abin da ka yanka Allah ke kallo ba, ba yawan abin da ka zubar na jini Allah ke kallo ba, walakin yanaluhu taqwa minkum, abin da yake saduwa wajen Allah shine taqwa da ke cikin zukatan kyakkyawan niyya. Wani ya iya zuwa ya yanka rakumi biyar ba da kyakkyawan niyya ba, don ya burge sauran ‘yan uwansa a tajirai, ya zanto ba da ladan komai. Wani ya zo ya yanka rago ɗaya irin kafin zurudun nan, ya dace da lada wajen Allah. Da haka ba yawan naman Allah ke kallo ba, ba yawan jinin ba, kyakkyawan niyyar da ke cikin zuciya. Ma'ana duk abin da za ka yi komin yawansa, in ba kyakkyawan niyya to ba za ka ba. Amma idan ga kyakkyawan niyya kuma abu ya yawaita, to ya zanto nurin alamun. وقال تعالى أبنجد تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله كتير سوء إن تخفوا ما في صدوركم إذا كنت قوي أبنك تكون سكا تنقو وكبينا با أو تبدوه كنت كبيناتي جدين دي أولين الله يعلم الله الله ينسل لك معنى كبر أبنجد تعالى نافتا من السوى أبنك الزام قوي نكي كاوى النية كو مبينا نكي كاوى ياسني zai yi kyawun sakamako a kai. Abinda duk za mu koyi na mummunan niyya ko mu bayyana, haka ya san shi kuma ji sakamakon da ya dace a kai. Wato ayar nan take tana iya zama alkawali ga masu aiki na gari, tana iya zantowa barazana ga masu mummunan niyya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Wa amirul mu'minin Abi Hafs, hadisin farko shine hadisin amirul mu'minin. Wa amirul mu'minin Abi Hafs ومر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله بن قرب ابن زراح ابن عدي بن كعب ابن لعي بن غالب القرشي الأدوي رضي الله عنه ان كان حديثي لك امير المؤمنين وتسلك المؤمنين تلك المؤمنين ان سيدي ابي حق حق ليس لبسكين جانسا انا مسأل كنيا اتي بابا واني ita alkunya a ce baban wani, wato abu ne abin so a wurin Larabawa da musulunci zo kuma ya tabbatar da shi. Mustahabi ne mutum ya zanto yana da alkunya, ka danganta kanka zuwa ɗaya daga cikin ‘ya’yanka, ko mu ce Abu Abdullahi in kana da Abdullahi, ko mu ce Abu Mus'ab in kana da Mus'ab, ko mu ce Abu Umayr ko Abu Umar, wannan dukkansa mustahabi. Kai mustahabi ne hatta gauro wanda bai taɓa yin aure ba ya halatta ya ce Abu wani. Sai ya sunan ka Usman, Abu Man ya ce Abu Ammar. Kashi kuma ya taɓa yin aure. Ko wanda bai taɓa yin ba zai iya yin alkunya. Saboda ga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi na mata alkunya ya ce mata Ummu Abdullahi. Darajar ba ta taɓa yin ba. Sai yake jingina mata Abdullahi, wato ɗan yayarta Asma'u binta Abubakar. Abdullahi bin Zubair ibn al-Awwam. أمير المؤمنين سينا أبي حفص وتبابان حفص عمر بن الخطاب سينا عمر بن الخطاب ابن نفيل كاكاسا كينا نفلكو ابن عبد العزة كاكاسا نقبا ابن رياح ابن عبد الله ابن قرب ابن زراء ابن عدي ابن كعب ابن رأي ابن الغالب وتدكا وأن كاكاسا كينا هوا هوا القرشي وانديك بقريشي العدوي كما قبيلة كينا مقودة كم قرشي واحد رضي الله عنه قال شي عمر بن الخطاب يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لازم أن الله صلى الله عليه وسلم الله ثبت جريش يقول هنا سوى إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى يتي إنما الأعمال سندي كذي أبند أي نفي أيك كو أنا إرجع أيك ني بالنيات تعالى تنيوي أي كذي وانت باب نية أتكي بايا زما أي dole kowane ɗan aiki sai mutum ya sa niyya wa innama li kulli imrin ma nawa kuma lalle kowane mutum na gare shi irin abin da yayi ma niyya din abin da kai ma niyya shi zaka samu idan ka niyya ta gari ka dace sakamako na gari a wajen Allah idan ka yi niyya ba ta gari ba sakamakon shi ma ya zanto ba na gari ba a wajen Allah. Fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, wanda hijratu ta kasance ya zuwa ga Allah, ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, to lalle hijratu ta tabbata ta Allah, ta tabbata ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, wanda hijratu ta kasance domin wata duniya da yake bukatar ya same ta, aw imra'atin yanjihuha, ko wata mace da yake sa ran aurenta sai hijira saboda ita, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, to hijirarsa tana karkata zuwa ga abin da ya hijira din nan domin sa, in yayi dan Allah ya dace da lada a wajen Allah, in yayi dan wata manufa ta duniya to hijira ta tafi a can babu lada a wajen Allah, in ya samu wannan abin shi kadai kenan, in bai samu wannan abu shi kenan kuma ya tafi goma da goma. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Bukhari da muttafaqun alayhi hadisi, wato an yi ittifaqi kan ingancin wannan hadisi. Rawahu Imam al-Muhaddithina, manyan malaman hadisai shugabannin masu hadisi guda biyun nan suka rawaito shi. Na farkon su Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Jufi al-Bukhari, wato shine al-Imam al-Bukhari, wato mutumin garin al-Bukhara. Wa Abul Husayn, mai rawaitin hadisin na biyu shine Abul Husayn, ana masa al-kunya Abul Husayn, shine Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Bushayri an-Nisaburi radiyallahu anhuma fi kitabaihi, wato Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Bushayri, wato kabilar sa kenan, an-Nisaburi a garin da Nisabura yake, radiyallahu anhuma, dukkan su amincin Allah tabbata gare su biyu sun ruwaito wannan hadisi, fi kitabaihi, ma cikin littafan su biyu, Imam al-Bukhari cikin littafin sahih al-Bukhari, Imam Muslim a cikin littafin sahih Muslim, allazaina huma asahhul kutubil musannafa, wanda waɗannan littafai nasu guda biyu su ne mafiya ingancin littafi da aka wallafa a duniyar hadisi, mafiya ingancin littafi a duniyar hadisi littafin sahih al-Bukhari, al-jami'u sahihul musnad min ahadith rasulullah al-musnad min ahadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, sannan na biyu al-jami'u sahih na Imam Muslim, waɗannan su ne mafiya ingancin littafi a duniyar hadisi. Wannan hadisi magana a kansa za ta bi ta hanya daban-daban. Hanyar farko dai, menene dangantakar hadisin da babin, don yana magana a kan babin al-ikhlas wa ihdharin niyya. Dangantakar hadisin da babin a sarari ciki tana cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, lalle kowane aiki yana tare da niyya, kuma lalle kowane mutum abin da zai samu shine abin da yawa niyya. Abin nufi, idan mutum ya yi niyya ta gari sai dace ta samu ko na gari, in bai niyya ta gari ba kuma sai dace ta sakamako na gari ba, shine wa innama likulli imri'in ma nawa, yanzu wannan na nuna kowane irin aiki sai an masa niyya. To ita niyya din nan tana alaka da kowane irin aiki na ibada, imma aikin da za a yi da baki kadai kamar zikiri, kamar salatin annabi, kamar hailala, kamar istighfari, dukkansa dai yana bukatar niyya. Kamar aikin da za a yi da gabbai shine kamar sallah, kamar aikin haji, kamar ziyartar ƴan uwa, kamar zakka da mutum zai cire cikin dukiyarsa ya bayar, dukkan kowane irin aiki yana bukatar niyya. Ita kuma niyya wata abaci da ake furtata da zuciya, ba a furta niyya da baka. Dukkan ibada da za ka yi, ko sallah, ko azumi, ko aikin haji, ko zakka, ko istighfari, ko hailala, kowane irin aiki za ka yi za ka kuzurce ne a cikin zuciyarka ga abin da nake nufin zai. Alal misali, za ka yi sallar isha'i, yayin da ka taho daga gida ka taho masallaci, abin da ke zuciyarka shine me? Sallah. Wace sallah? Isha'i. Tare da wa? Tare da lima. Yanzu ka riga ka kulla niyya a cikin zuciyarka. To wannan niyyar da kai tana bambance tsakanin ibada da sauran mu'amala. Domin yayin da ka fito daga gida za ka kasuwa, tafiya kake yi. Za ka ofis ɗinka, tafiya kake yi. Tefane za ka, tafiya kake yi. Za ka masallaci, tafiya kake yi. Me ya bambance tsakanin tafiya zuwa masallaci da tafiya zuwa ga sauran wuraren da muka ambata? Niyya da ke cikin zuciya. Domin da an tambaye ka ina za ka, masallaci. Me zan yi? Sallah. Ka ga shi abubuwan da tafiya kasuwa. Duk da cewa yanayin tafiyar iri ne, amma niyyar da ta kunsa a cikin zuciyarka ta bambance tsakanin wancan aiki da wannan aiki. Haka yayin da ka zo masallaci,
yanzu to abin da zaka yi shine sallah ta farilla kuma tare da liman, kaga anan gurin ka sake kudurce wata niyya daban, shine da zaran ka kulla isha'i ce zaka yi, ai ka san isha'i dole sai ba na kallon. To dan haka ita niyya din nan tana bambance tsakanin ibada da mu'amala, ha kuma tana bambance tsakanin ibada ta farilla zuwa ibada ta nafila, ha kuma tana bambance tsakanin wannan farilla da wancan farilla. Domin lokacin da zaka yi sallan azhar, niyyar azhar ce cikin zuciyarka, lokacin da zaka yi la'azhar, niyyar la'azhar ce cikin zuciyarka, duk tare da cewa raka'an la'azhar da azhar raka'o'i iri ɗaya ne, yanayin sallar iri ɗaya ne, amma abin da ya bambanta su shine niyya. To wannan alaƙar niyya da ayyuka ke. Sai alaƙa ta biyu shine alaƙar kai mai ibada ɗin da wanda kake bauta shine Allah. Ya zanto Ubangiji ta'ala ya ga zuciyarka lokacin da ka baro gida ka zo masallaci sallah, ba ka zo bane dan wane gana zo, ba ka zo bane dan wane in ban zo ba wani zai gane ban zo ba, ka zo ne dan wa dan Allah ci kadai. Yayin da kake aiwatar da sallah, yanayin ruku'i, yanayin sujuda, yanayin zama, yanayin tahiyya, yanayin duk abin da kake yi, ba ka yi bane dan burge wane, ba ka yi bane dan ba wani haushi, ba ka yi bane dan saboda wane, sai dan Allah ya baka lada. Kaga wata alaka ta biyu kenan ta ayyuka. Kenan dan niyya ta bambance tsakanin ibada da ayyuka waɗanda suke na mu'amala na rayuwa yau da gobe. Wannan niyyar ita kadai ba ta nuna cewa kuma aikin zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah, sai kuma in niyya ta zanto domin Allah ne. Ina fata an fahimta. Yayin da mutum ya yi niyya ta ibada, zan yi azhar, zan yi kaza, zan yi kaza, da ya yi sallar azhar ɗin nan, sallar azhar ta yi, kuma ya sauke farallin da ake masa ba shi, ya rage cewa idan ya sa niyyar dan Allah kadai sai Allah ya ba da lada. Dan kuma ya yi dan ya burge wani, yanzu ya sauke farallin azhar, ba azhar a kansa, amma da lada wajen Allah, ba lada wajen Allah. Kun fahimci wannan da kyau? Wannan shine abin da ya kamata mutum ya kalla a cikin dukkanin ayyukansa na ibada. Kuma kamar yadda muka faɗa, niyya a ba ce ta zuci, ba a furta ta da baka. A cikin sallah ne, a cikin azumi ne, zakka ne, aikin hajji ne, dukkan ibadoji gaba ɗaya ana yin niyya ne a cikin zuci, ba a furta ta da baka. Wannan a ijma'in malamai gaba ɗaya, ba malamin da ya saba kan cewa niyya wato ba a zuci ba. Kowa ya da niyya a cikin zuciya. Da haka ba daidai bane ba ka zo sallan azhar ka ce nawaitu salatul zuhri faradan lillahi iktidaa bi iman, wannan duk wani bikin kake wai nayi niyyar sallan azhar dan koyi da liman kaza 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 kaza, wannan duk baya ce. Kaga ko ne tabi da ke sirwa kasuwa majmu'un niyyat fi masail al ibada, wanda ya kunshi bayanin niyya, niyyar sallah, niyyar wane ne, cewa ga yadda zaka yi nawaitu kaza, har wallahi niyya bi ake mata, niyya ta farko ta sunnoni, niyya ta biyu ta farisai, duk wannan ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Niyya a bace ta zuci, yayin da ka zo masallaci za ka kudurta ta a zuci cewa ga abin da ya kawo ka, da ka tashi sai ka tafi ki kira abin da bakin ka zai furta shi ne gabbaran harama ta gudu sallah, Allahu akbar. Amma ka faɗa da baki niyya cewa na yi niyyar sallah, wannan baya ce. Ka yi bismillah, ka yi isti'aza, duk wannan baya ce. Yayin da za ka yi niyya, niyya a bace ta zuci. Ina fata an fahimta. Baya ga haka, abu na farko kenan. Abu na biyu a cikin wannan hadisi yana magana akan cewa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda duk ya hijira saboda Allah, saboda manzon Allah. Haka galibi muke cewa wanda ya hijira zuwa ga Allah ya kuma ya hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, to hijira za ta tabbata ga Allah, ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu ko mun san cewa ana yin ibada ne dan wa dan Allah shi kadai, to me ya kawo sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan? A tan baya mun karanta wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu zakata ala lillahi ad-dinul khalis, addini dan Allah kada yakin sa. Menene maganar jingina hijira zuwa ga Allah, jingina hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ibn al-Qayyim a cikin littafin Tariqul Hijratain wa Babu Sa'adatain ya wayar da kai kwarai a cikin game da wannan hadisi. Haka da littafin Zadul Muhajir ya wayar da kai game da wannan hadisi, yace ita hijira din iri biyu ce, akwai hijira zuwa ga Allah, akwai hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace hijira zuwa ga Allah wato gaba ɗaya zaka kaura zuwa ga Allah ta hanyar barranta daga shirka da tsarewa wajen Allah da tauhidi. Hijira zuwa ga manzon Allah gaba ɗaya za ka barranta daga dukkan bid'a ka tare zuwa ga manzon Allah wajen bin mai sunnarsa. Dan saboda dukkan ibada da za ka yi tana buƙatar sharuɗa biyu kafin ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah. Sharuɗi na farko kyakkyawan niyya cewa kai wannan aiki dan Allah. Sharuɗi na biyu aikin da za ka yi ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka samu sharuɗin farko a cikin ibada ba a samu na biyu ba, ibada ba ta zama ibada. In aka samu sharadi na biyu ba a samu na farko ba, ibada ba ta zama ibada ba, dole sai an samu biyu. Dan haka al-hijratu hijratani, al-hijratu ila Allah bil tauhid wal hijratu ila rasulillah bil mutaba'ati wat ta'a. Hijra zuwa ga Allah ta hanyar tauhidi, hijra zuwa ga manzon Allah ta hanyar wa ta'a, da yin koyi da shi. Kamar yadda dole ka bauta Allah shi kadai, to kuma dole abin banka ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai. Yadda Allah baka sa masa kishiya wajen ibada, haka manzon Allah baka sa masa kishiya wajen bi da'a da biyayya. Shi ne ma'anar hijira zuwa ga Allah, hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baya ga haka, wannan hadisi yana shiga cikin waɗansu babuka na fiqh, maganar cewa idan ya kasance wato ayyuka biyu sun tattaru a kanka, ayyuka biyu lokaci guda, ce idan kai niyya ɗaya kai aiki ta wadatar ko kuma kowane aiki sai ka masa niyyarsa. Alal misali, mace ce mijinta ya kusance ta, yanzu mene ne wanda ke abin da yake wajibi a kanta? Shi ne mene? Wankan jaraba. Ga wankan jaraba da a kanta, ga kuma wankan mai. To idan ta yi niyya ɗaya ta yi waɗannan wankan guda ɗaya da niyya biyu, wankan ya yi ko kuma dole sai ta yi wanka guda biyu? Waɗansu malaman suka ce dole sai ta yi wanka guda biyu. Farko ta yi niyyar wankan jaraba ta yi shi, na biyu ta sake yin niyya na wankan ɗauke wajen al'ada ta sake yin wanka. Dan an ce innamal a'malu bin niyya, kowane aiki yana tare da niyyarsa. Kenan idan ayyuka suka ƙididdigu, niyya ma sai dame sai ta ƙididdigu. Tun daga ayyuka biyu ne, dole kowane aiki a yi kaɗai tare da niyyarsa. Waɗansu malaman suka ce a'a, tun da dai da wankan janaba da wankan ɗaukewar jinin haila siffarsu iri ɗaya ce, abinda kawai yake bambanta wannan da wanda ba wai wankan jikin ba, me yake bambanta su? Niyya. To ta zo ta ɗauki niyya biyu, ta yi niyyar ɗaukewar janaba da haila ta yi wanka ɗaya, shi ke na magana ta gaya. Wannan ko magana tana da matuƙar ƙarfi ƙwarai da gaske a wurin ba. Da haka idan mace ce wannan niyyar ta riga ta ɗauke gaba ɗaya, ba ka sha dole ka yi wanka. Ina ba za mu fahimta, ba ka sha dole ka yi wanka. Sannan maganar wa inna malikul limri'in manawa, irin abin da mutum ya niyyata shi zai samu. Da ita ko malamin suke kafa hujja kan cewa a ce idan ka zo ka samu limami yana sallar la'asar, kai ko ba gaskiya kai azhar ba, ka shigo masallaci kana buƙatar kai azhar sai aka tayar da la'asar, za ka bi shi kuma za ka bi shi, suka ce za ka iya bin sa. Shi liman da sauran jama'a suna la'asar, kai da kai ka shiga da niyyar azhar, tunda duk rukuyi iri ɗaya ne. Idan aka yi sallama la'asar ɗinsu ta tabbata gare su, kai ma azhar ɗinka ta tabbata gare ka, sai ka tashi kawo la'asar. Domin wannan inna malikul limri'in, kowane mutum ya dace da abin da ya wani, abin da bai wani ya samu, wanda ba abin da ya wani zai samu. Duk malamai suna furta wannan hadisi. Da haka Imam Shafi'i da wannan cikin malamai suke cewa hadisin innamal a'malu binniyya, da hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyin, da hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, wadanda suka kara da addinin nasiha suka ce za su shiga cikin babi daidai har babuka 70 na hukunce hukunce fiqh. Babi daidai har babuka 70 cikin hukunce hukunce fiqh. A takaice dai wannan shine kadan daga cikin ma'anar wannan hadisi. Mun gane alaƙar sa da babin mu, sai hadisi na ƙarshe wanda zamu tsaya a kansa a yau. Wa an ummul mu'minina ummi Abdullahi عائشة رضي الله عنها أن كربوا لك أم المؤمنين أم عبد الله إذا عائشة الله كارتا أغريتا قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله سرى لأمنش الله سبت أغريس ياتي يغزو جيش الكعبة إذا أبو رسول لنا جزا سلوسي يوم قرن يا قرداك الكعبة أولا لوك تي da zai zo nan gaba kamar yadda su malamai suka ce. Waɗansu malaman suka ce, abin ya faru ne a baya, annabi ke ba da labari da fi'ili mudhari'i za su zo su yaƙi Ka'aba don kawo hoton abin kamar gashi nan yana faruwa ga mai saurare. Yanzu da ya shi nil Ka'aba, akwai wata runduna da za su zo su yaƙi yakin ɗakin Ka'aba. Fa'iza kanu bi baida min al-ardi, har sai sun kasance ga baida, abin da ake nufi baida wato filin ƙasa wanda babu tudu a cikinsa, babu kuma shuka. Har sai sun zo farfadiya da ke dab da ɗakin Ka'aba min al-ardi cikin garin Makka. Yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, sai a rufta da na farkonsu da na ƙarshensu, ma'ana sai ƙasa ta buɗe dukkansu gaba ɗaya a kifar da su cikin ƙasa. Qalat Aisha ta ce, qultu ya rasulullah, sai na ce ya manzon Allah, kayfa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, yaya za a rufta da na farkonsu da na ƙarshensu. Wa fihim aswaquhum, a cikinsu kuma akwai waɗanda suke cikin kasuwanni ba su san ma me ya faru ba, suna can suna harkokinsu na hada-hadar kasuwanci. Waɗansu sun ciyo ɗamara don su zo su rushe ɗakin Ka'aba, wannan kasuwa bai sani ba, wannan gona bai sani ba, don me idan azaba ta zo sai ta shafe su gaba ɗaya. Wa man laysa minhum, gashi a cikinsu akwai wanda baya cikin waɗanda suka zo don yaƙar Ka'aba. Qala sai annabi ce, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, duk da haka za a rubuta da na farkon su, don mai yi ba suna alaniyatihim, sannan abubuwa kiyama ta ce su akan niyoyinsu. Wato kamar abin da Allah ke faɗa cikin Qur'ani, wacce ko fitratul lati tusibannal ladzina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron fitina wadda idan ta zo ba waɗanda suka yi zalunci kaɗai za ta shafa ba, za ta shafa kowa. Wato galibi idan musiba ta zo wata annoba, akwai waɗanda suka yi sako sai Allah ya jarrabi ƙasa gaba ɗaya da annoba. Sannan fari aka su amfani fariyan su aka jarrabe mu da fari. Wani yana nan kiyamun lalaci kwana na yi, amma ba a ware gonarsa shi kaɗai ya mutu ruwa, shi ma wannan fari sai ya yi mai sai ya shafe shi. To haka idan wata musiba ta zo ta halakar da mutane, gaba ɗaya za a halakar da mutane. Sai dai gobe kiyama kowa kuma ta ci tafi shi, wanda ya mutu da kyakkyawan niyya ya tafi aljanna. Abinda kawai ya ɗanɗana wahalarsa shi ne wahalar duniya kaɗai, wanda ya mutu da mummunan niyya. Duk wannan na nuna mana muhimmancin mai, muhimmancin niyya. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Hadha lafzul Bukhari, amma lafzin da ke cikin nan lafzin ne na Imam Bukhari. Daga nan sai mu dakata a nan a darasi na gaba, insha Allah akwai ɗan ƙarin bayani game da hadisin, amma za mu dakata a nan. Abin da muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tunduma har sai Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Suna alaƙa da wata shekara su cika da wani da haka wannan sai zan karanta sauran kuma sai kuwa iya da baki da suna da alaƙa da karatu. Wato mu kiyaye wajen dukkan tambaya da ya alaƙa da karatu, zai taimaka mana wajen fahimtar a darasin ko wani abin da bai zo cikin bayani ba mai karatu ya manta shi. Mai tambayar yana magana kan cewa mutumin da ayyuka guda biyu suka haɗu, kamar ga jaraba a kansa gashi kuma yana son ya yi wankan juma'a, idan ya yi ɗaya ya ɗauke masa, idan ya ɗaya da niyya ya ɗauke masa gaba ɗaya, ba sai ya yi guda biyu ba, kamar yadda kuke bayani. Na'am, wa alaikum salaam. Wannan da cewa maganar cewa mai azhar zai zo mai la'asar sallah, an ce a yi koyi da liman, to ba ta kai koyi da liman cikin dukkan ayyuka ba, kana yin koyi da liman ne cikin ayyuka na sallah, wanda ba za ka yi rukuki ba sai ya yi, ba za ka yi sujuda ba sai ya yi, ba za ka ɗago ba sai ya ɗago, ka fahimta? Ba za ka shiga cikin sallah ba sai ya shiga, ya yi kafara sama sannan kai, ba za ka tsira da cikin sallah ba kai sallama sai ya yi sallah, amma ba cikin dukkanin ayyuka ba. Banda niyya ba ma niyya ba, banda ma sauran ayyuka ba da yawa. Yanzu misali, kana da tabbacin cewa kana riga liman da iya koyi na riga ta?
Amma ba zai sallama
ba. A'a, amma dai idan ka riga shi gama ba, sallar ka dai? Amma kuma na fuzan ta hiya daidai har guda shi da suke daga manzan Allah. Akwai a ta hiya sun laye a salawatu wa tsayibatu, salamu ala nabi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Wani kin limin yi wannan, kin mun gaba kai wata. Tahiyatullahi wa barakatuhu wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kai kai wannan da jiya wannan. mazhabar malikiyya kenan su suna fifita ifradi akan tamattu'i da ikrari suna ganin ifradi shi yafi kuma wannan kiyasi ne da hankali suka amfani da shi da abin da suke cewa shi ifradi wato aiki ne cikakke shi da karan kansa amma da kirani da tamattu'i ko sai da yanka sai suke ganin yin yanka din kamar akwai wani rakasu yanka ne ya tuka shi to amma da hadisi ingantacce cikin muslim annabi ya ce mafificin aikin haji shine al-ajju was-sajju afdalul haji al-ajju was-sajju cikin muslim yace mafificin aikin haji shine al-ajju wanda aka daga muryar talbiya a cikin salafai kallahumma labbaik was-sajju wanda kuma aka zubar da duniya ciki a kan kadafa wanda ibradi bai kai ina ba zan fahimta na babu wasu da mutane babu isa isa muka wuce mu gudu da wannan malamin ne ta babu wata da kwaya kai din magana da yake da shi suna ganin an saba tsakanin niyya to sabani wani niyya ba lalle dan su da kansu sun yarda mai nafila da ibnu mai farilla niyya su mutunta ba yayin da zuwa farilla duka za ka yi nafila sun ce ya hana ta kabi da kuma niyya ta sajja da shi albada ya wuka ibnu arabi ya miyar musu da martani kuma kuma dan maliki ne cikin littafin tafsirin sa cikin tafsirin sura ali ibn na ايه ابو حفص ايه حفص ده بن حفص ده بن حفص نمجني ايه حفص هو مجدين ده بتاو تاني ساكنة وانا قوة بتاو تاني نعم ايه البيداء في انكساور ده باب سروع انت باب ايه ده ايه البيداء الارض الاملت kobi da tsaro gida ban da da fasar da lamba da ji ka da fasar da haka aso lokacin da larabci da wala fasar da hausa sai wani da imam Abu Hanifa da imam Malik bin Anas da imam Shafi'i da imam Ahmad bin Hanbal dukkanin su suna girmama juna kuma suna kimanta juna kuma suna kimanta juna ba dai da yake dauka cewa dole magana ta yi zuciya dukkanin su abinda suka firiyar da mutane a kai cewa abinda duk suka faɗa ya saba Qur'ani da hadisi to a ajiye na su a ɗauki na Qur'ani da hadisi dukkanin su da barkai to yayin da aka samu sabani a tsakanin su a nan mazhabar an ce kaza a can mazhabar an ce kaza ba a cewa mutum ya zaɓi wanda ya ga dama ya fi a'a ya zaɓi wanda yake ganin ya fi ƙarfin dalili ta'iwa wannan yana da dalili mai karfi kuma da dalili mai rauni sai ka samu mai dalili mai karfi ta iya yi wa matakin ilimin ka bai kai daga gane wannan dalilin wanda ya fi na wannan to yanzu kai ba ka da mazhaba sai wanda ya ba ka fata wajen yi gwamnan mazhabar ka haka suka ce al'amma na mazhabu lau al'ammi na mazhabu lau kai ba ya da mazhaba to ya zai yi daɗi yanzu misali idan ke ni dan malikiya ne ya zo ya mun tambaya mai hukuncin kaza sai na faɗa masa shafi'iyya ba tare da na ce a shafi'iyya ba ne ya zai yi gane bobin yawancin yi mafi fitowa kan mazhabin Abu Hanifa ba tare da ya faɗa masa mazhabin Abu Hanifa wani ya zai ya gane kaga ba ya da mazhaba mazhabin ruwa mazhabin mana a fitowa mazhabin su shi ne mazhabar waye ya masa fitowa amma shi ba ya da mazhaba da shi to a lokacin nan yayin da mutum baya iya gwada dalilan wani da wani duk wanda za ka yawa fitowa ya zan san mutum ne da gamsu da iliminsa da gamsu da kakawarsa ilimin kadai ba ya da kakawa sai da kakawa dai idan mutum baya da kawai zai san zuciya su ke sakamako da nadari mutumin da dama aka fi son da yawa fitawa mutumin da ya haka su kofin nan da yana da ilimi kuma a zahiri na da sauran Allah ilimi suka hadu wannan ya fi wannan da kawa amma yana da wani bangare da ilimi ba zahiri ba ne wannan ya fi wannan ilimi amma ba ya da kawa ba ya kamata mutum ya tambaya mai ilimi kuma ya da kawa da suka yi nazari waɗansu suka ce mai ilimi waɗansu suka ce mai takawa don saboda shi mai ilimin ai da ilimin nan su da komai zai zulmaka amma ta zaba ta kawar zai tsaya ya kinta ci daidai ya faɗa ba a lokacin ko an daji ba da daidai ba da niyya a kai ba ana da ladari wajen Allah kafin a fahimci cewa kusur ya kai ina ba za mu fahimta ai zama ba shi kira karanta su karanta su ba laifi ba ne mataki ne na ilimi na farko kaga yadda laifi yake wanda ya karanta wannan ya dauka ya gama ilimi wannan laifi da zarin ka kawo hadisi shi na nan a'a bai ahlari ya ce kaza ba ji za a ce ba kaga wannan shi ne kuskure amma na karanta ahlari ya ce ba wani ziyar sana ji har mutu sau ka ɗauki kaina yanzu na gama da matakin ilimi na farko yanzu zan shiga junior secondary school na gama da primary yanzu saboda sanin mazhaba daya ba tare da dalilan da ke cikin matsayin firamare kaga ba malamin da kai na wani ke kawai na zama wani ga wasu sun malami zan koma gindi guda ce albarkacin makaranta in yi ta fadawa daga ranar da yara suka ji suka leƙo hadisi ko suka ji hadisi suka fada wa zai gama fada rigima kawai za a yi ta yi ta rigima an yi masa rashin kunya hadisin annabi aka baka bayyana rashin kunya hadisi aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dai ba su magana rin kuya to abin da ya kamata kenan a fahimta waɗannan matakan ilimi na farko kan dalle da mutum ya karanta wannan muna da kiyaye kware a cikin su to amma ya garwaya su da hadisin manzon Allah dan kowace magana ta san a ina aka samu wata asali saboda Allah to wannan shi ne ilimi amma daga lokacin da mutum ya dauka wannan shi ne ilimi ya take to akan shi kadai to ya yi maka kansa asara mai yawan ababuwa da sai abubuwa masu yawan gaske na ilimi za su fashe ga bulugun mara bulugun mara ne na da mafi karfi ka ga shi babi zai kawo duk da yana da maza ba shi dan shafi'iyya ya ce babin kaza zai kawo babi kuma ka ce sai ka kawo hakika hikimar kawo wannan hadisan ma'ana duk suna shiga cikin wannan babu waɗansu sahihai waɗansu kuma a kuma zaifai dan ya faɗakar ba wai dan bai san zaifi bane ya san zaifi ne ya kawo dan ya nuna maka daga cikin masu magana akan wannan babin akwai masu hujja da wannan hadisin tare da cewa zaifi ne amma ba kai ce da yare ne na malamai kawai ya maka yi kyale ne ba na kai ne na karfi daga nan zan baiwa malami na ga bakin sa na motsi ko a kan kallo طريق الهجرتين وباب السعادتين ده ابن القيم طريق الهجرتين لتابي لجزء يقول لك مروانا ينا ده متى تركيو سي طريق الهجرتين وباب السعادتين سيكي نمكوكم ليو ليو مكوكي كرس الله سابو كودي رساء نو بجي تعالى يباب يقول تفيا تريان تري يدى مكا دفل كل التالي مكا كرشزا يدى مكا كرشزا من فرقو مكا نكرشزا داما ناكي والا عبد الرحام يزو يتوفى والا البركة كنت ليو مكوكي لي dan yi mana ko da kanka ce ta san bayani da tsoka ci bai zo sai bayan ana dab da kai amma da haka shi da yalo ba za mu ga shi don da aka ce mana ma kai kawai da yar barka
shi ba nan ba da kai ce ma ina da yake ba shi ba ta ji na shi a duk da ne da ke da babin da ya sa cin cikin matsayinsa kan rubanci farko mutum da zai gano cewa shi bai komi ba a cikin rayuwarsa shi ya karanta wadda na yasa nan ne za ka gani cewa ana rungar kuɗi shi ya gani cewa fi ba a kuma rubar sai kuɗi ba don da dama kuɗan naka ya yi yawa a magayin da don Allah sallah a sassan kuɗi yana hakan cewa cewa su da hakuri kuma da hanyoyin kuɗi wannan biyar sani mai tara waɗannan cikin kyawa ba da zai fiya ba saboda haka ka san maka ne ga jinin ba ya ci fi ne kowane masar ta hanzu matsalar lafiyar shakara ta ji fiye da su wanda yi jafai sun zafi da rana sha gaya masu matsayi ta wannan yi ta shi yin cewa an gurfi ya sauka. Amma mun guda da wannan zai shi kuma muna zaba ma yake ta shi ga fi ko duk jerin jeka. A jikin da malamin ya yi kafin nan wuri ita ma'anar duniya sabi da ya yi mafi amini na rishiga ko ce ya ne imam shafi ya fara a cikin kawai ciki iya zai a kawo hukunci wanda zai wanda ya ke da shi ce mana tafiya. To amma ana so mutane su kare bambanci ka ga ya tabo abin da ya mafi kai zancin bin sallah da niyyar ka za ka ga ya zama mafi sabon aji wallahi ya rage kauli da ya yawa wadannan kawai suna nan fara so mu na sama su zai kare shi don ka fara zaga an gaisa ko a ce a kamar yanzu ka iya bi shi mai matsalar zaka bi shi sallah ina sallah mafi ka bi shi da haka sama ya mutum zai ɗauke shi ya fito ce a kuyi ki gane abin da ke fita shi ne ta zai kai tambayi cewa manzala sallah da an ce ka fito ki ne ba shi ne malam ya ba ku labara ka ce yanzu aka ce ni da ke aka tallafa maka cewa ke da liman ruwa ke so ne ka ga aka ga aiki don ka su jinjira kai ne lalawa da mutum ba mai niyyar ba ka zo sallah ka fita zo ka ce wani shi liman ne ya yi niyyar kafin ka yi an saka wannan kai ke kan ka an ce shi liman ne ya yi kafin ka yi ba su kai so za ka zo ka yi niyyar kafin ne ma saboda abu na gidi to shi sa isa ku gure da ta shi magana ya ce ku yi ne da liman shi ya fara bai ya ce fati za ka fa shi ne jala ku ce fai za nawa ku ce ba saura da abun an shiru ku yi shiru da ku bincike za a yaye wasu abin da suke gaji ne na fada za su a filan ku ɗin jiya ba ta ne to yanzu ba mu lokaci tambayoyi a kuma ji da wanda ni da ma na sani ji ma kan da hanya a shi wani ya tunci ba wannan wurin game da a kan cewa abin da ake nufi na abin da gaskiya mutane yawa ana ce sa ilimin da kun ce a kwakwas ita ce da na aisha da na farkon jiya ce da ta ce da su na nan da zama hasar yau na nan da zama shi wannan ce na umar ba shi wani dan da ake kira hasar hasar da sunan da zama hasar kuma sunan da zama shi na umar shaja in ka je hasar kuma shi ne dan zaki saurata zaki shi ne wanda ke bazara kan kowa to shi na yi wuri ya kuɗe shi ne wani ya biyo hanyar shi shi tare fiye kan shi ja da manzala ya ta ta ce ba a hannun hafsa ba a hannun hafsa ba inda ake yayi da shi a hafsa da ban hafsa ba to shi man gara kuma da mala ya ce a zuwa ku ya yi maku ma'anta a ya wuce shi kuma man gara mai juya ya wuce a zuwa ku ma'anan tafsir na dai yau shi yake ba wanda ya daga ne masa kima
da ta so ku kan bayani ya faji
zuwa eh dan duk da haka mai yake so a so kuma na shugabannin su idan ta shi annan aka ce mu fita su raina bayan ja ban zasu kore mu mutu shi ban dina mu to a so ku ke a ban shugabannin mu zasu shugabannin na su zasu kore mu da ne ke yi ke ta ce dai mu fita shi ne ake tambaye cewa to wadannan ne shi ne ba ku ba an kashe su kuma ne da yake su rushe ba ne su suka tura su ga magani mutane ma ya ba ce mutu ta yau ya ce mutu ta a ce mutu ta ban da namu muna nema ba a cikin ce mu rufe bindiga to a suwa ku shi ne shugabanni na su wanda ya yi wa na su yi ce mai sa da suke tafiya waɗannan ko an kashe su ne da yake su su shi ne malam ce da ku za a kashe su ne su to mangana ce wanda farko farawa da na san yin zai zai sake sake maka abubuwa su amma abin da nake masu matsiya ta yawan zuwa karatun da ne su roƙon da shi ne da yankin ma'ana kuma ke zuwa an da wanda karfuka ke sun yi duk wucin da ya kan dace ba ya so amma na gida yi kuma da cikin da ya tarda mu ba ma taɓa mata man haɓa imam ma ke rigaya ba mu kuka tun fayyar ake ya ci ƙungi wannan mai kawai yana da matsalaki wa zai da ba ya kawo ya ce ƙungi mun da ya taɓa wani a gani ranar tashi ce an gudanar ke na bin shi a ke biya a gani shi a ke larar ya yi karo da mutane a fita a gani ba na rida malamin ba mare ne ake yi ba musu ne da musu ka shi wani yake wani malami da yin kiya to me Buhari ya girbe shi me Buhari ya girbe shi ya fi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma magana manzo Allah ya ce kusa ai magana da malami ya yi akai kuma take da maku na kai ji ta ci ne da rabu shi ifradin nan a daga cikin kaulin da yake na malike suna ci manzo Allah ifradin sun gina kan amma an taba da su ci gani to wanda suka yi ifradin sai suka gina kuja a san maza ba ina mata Allah ya sa dan wadannan abubuwa wanda ya kafi mai albarka kuma garin da Allah kan kafi wanda kike gane su gina kan kujen sa da ramuwa da kuma Allah da wani Allah ya ce kai da rahma in sace ce fa idan wanda kike tafi shi dai kike yana da halin da kuke a cikin kyau kyau wanda zaka kiyaye shi dan mutane ba abin da kike wata ne shirishin da yake dawa kaga mutum yana son kuma ina kudi a lokacin da yake da babu zakka ina ganin da musu na buƙa da dukkan zakka kowa ya wanda zai nuna maka yadda kai wani kuma yana kuwa saboda shi ya waye ba ya gani ba da ya gani ba shi ya waye dan abin kai shi to zai nuna maka cewa zalai yana zama da bari wanda suna da miskina za mata da bakakin shi a cikin kasar Okinawa kuma kiyon zala na fata kunci masu mikin Amerika Premier League a Amerika inda ya fata wanda yake cikin Qur'ani ya ce Qur'ani ba da shan kai ba kuma ya tsira ce to ya fata a cikin rijista an fata inda ya fi Qur'ani ya bari ya nuna cewa duk abin ba tashi an kai ba ne kuma mutunci ba tashi an kai ba in ya tafi wannan ko abi tukai ya fata wannan ko amma don kin kana nan ba wani da ji kaga daga nan kuma kai ba turanci ba kana ya wuce makka shugaban Birtaniya ya nuna cewa Qur'ani ba tashi an kai kuma dinin Allah haka yake to kai kana nan ba ko da Allah ka yi wa kana ciki kage ka ce sai ya kika ba abin da zan nuna samu aljanna shi mun kai zuwa dinin kiman kai ya dinin rai da mutane ko dinin ta ta mutane ko dinin cin kudin mutane a fara mu izinci mu kuma iyayen mu